en deuxième partie. Jobless. Peace Africa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu kai yake tare da Murtala Faruk Saminna da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba 5 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya rattaba hannu akan dokar ba dalibai bashin yin karatu, mun tattauna da wani mai koyarwa a Najeriya domin jin fa'idodi da kalubalen sabuwar dokar. Sannan za ku ji cewar wani shiri da ake kira Pay as You Go yana taimakawa wajen magance matsalar rashin zuwan yara makaranta a Najeriya saboda talauci. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, amma kafin nan ga Murtala Faruk Saminna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa, kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. A yau Laraba, kotun ta ba da sanarwar gabatar da ƙarar, wadda a ciki ƙasashen hudu suka ce Iran ba ta ɗauki matakan da suka dace na kaucewa aukuwar lamarin ba a shekara ta 2020, haka kuma ba ta gudanar da sahihin bincike na adalci ba. Ta ɓoye shaida, ta kuma ci zarafin iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Sojojin Iran sun harbo jirgin saman ne jim kaɗan bayan tashinsa daga Tehran. ‘Yan sa’o’i kafin nan kuma, Iran ta harba makamai a wani sansani na Iraki da sojojin Amurka suka yi amfani da shi. Iran ta ce ta yi kuskuren harbo jirgin ne bisa zaton wata barazanar abokan gaba. Dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin sun hallaka. Fasinjojinsa sun hada da 'yan kasa da mazaunan Afghanistan da Canada da Iran da Sweden da Ukraine da Burtaniya. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin kungiyar na sha'anin lamuran kasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin kungiyar ta EU Nabila Masrali ta fada a wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. Masrali ta ce China ta fada wa EU cewa ba su da dama a lokacin da aka tsara kai ziyarar a mako mai zuwa, da haka kungiyar ta nemi wani zabi na daban. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Wang Weibin ya fada wa manema labarai a Beijing cewa muna marhabin da ziyarar ta Borrell a China da zarar damar lokaci ta samu daga bangarorin biyu. Yana mai cewa China za ta ci gaba da tuntubar kungiyar ta EU. An tsara Borrell zai kai ziyarar a China a ranar 10 ga watan Yuli domin tattaunawa da minista Qin Gang dangane da hulɗar kasuwanci da haƙƙin bil'adama da kuma matsayar China kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar ƙerin makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da taka kabo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun janye daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar kogin Jordan da yammacin jiya Talata bayan gudanar da abin da suka kira samamin neman mayakan Falastinu da makamai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wata ganawa kan lamarin a ranar Juma'a bisa buƙatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta gabatar. Farmakin na kwana biyu ya kunshi dakarun Isra'ila 1,000 ya kuma yi sanadiyar kashe Falastinawa akalla 12.
Murtala Faruk Saminna aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya a watan Yuni ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan dokar haɓaka damar ɗalibai ta yin karatun ilimi mai zurfi a inda za a dinga ba ɗaliban bashi. Sai dai masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi sun nuna damuwa akan wannan shiri. Akan haka ne na tattauna da Malam Tijjani Muƙaddas, wani mai koyarwa a Najeriya wanda yanzu haka yake jihar Kansas ta nan Amurka, inda yake halartar wani shirin ƙaro ilimi na Humphrey Fellowship. Inda na fara da tambayarsa yaya yake ganin wannan doka ta ba ɗalibai bashin karatu da kuma sharuɗan da aka gindaya na cancantar samun bashin.
Gaskiya ne a wannan doka lokacin da na ji ta gaskiya na yi farin ciki domin abu ne mai kyau. Dama a baya akwai irin wannan shirin a Najeriya tun lokacin mulkin sojoji, amma abin ya zo ya lalace. To lokacin da na ji abin da ya tada min hankali, yadda na gani akwai wasu ka'idodi ko sharaɗai wanda ɗalibi kafin ya samu shi wannan bashin kuɗi sai ya cika wannan sharaɗi. Na farko aka ce sai ya kasance iyayenka ba sa samun kuɗi wanda yawansa ya kai 500,000 a wata, amma a shekara. Sannan kuma ya kasance sai ka kawo wanda zai maka garanto, wanda ya kasance shi lauya ne wanda ya shekara 10 yana aiki, ko ya kasance ma'aikacin gwamnati ne wanda yake mataki na 12, ko ya zama ma'aikacin koti ne dai da sauransu. Sai naga wannan abu gaskiya yayi tsauri da yawa. Domin idan kika duba ita wannan dokan, an yi ta ne saboda tallafa wa su yara da ba su da ƙarfi wajen biyan kuɗin makaranta, wanda daga yawansu daga karkara suke ƙauyuka. Da haka a Najeriya za ka samu ma ƙauyen da babu lauya, kuma babu ma'aikacin gwamnatin da level ɗinsa ya kai na 12. Kinga kelan a nan abin da ake nufi kelan mutumin da ya fito daga karkara gabaki ɗaya ba zai samu irin wannan tallafin ba na wannan kuɗi. Sannan na biyu aka ce kuma zai kasance ya fara biyan wannan kuɗin lokacin da ya gama bautar ƙasa da shekara 2. Abinda na duba na gani shi ne, ai yanzu a Najeriya akwai yaran ma da sun gama karatunsu na jami'a sun shekara 10 ba aiki, suna zaman banza. To ta yaya za a ce kuma kana gama NYC za ka fara biyan wannan kuɗi? Kin ga wannan abu ne da zai zamanto akwai wahala. Sannan dokar ta ci gaba da cewa duk wanda bai biya wannan kuɗin ba a wannan lokacin, to za a kai shi kotu, kotu za ta ɗaure shi, za a kai shi prison ya je ya yi shekara 2. To abin da duba nan shi ne, ai dama gidanka san ma na Najeriya duka sun cika, ana so kuma a ƙara cika su ne da ɗaliban Najeriya, tunda ba lallai ne su iya biyan waɗannan kuɗaɗe ba. To gaskiya wannan abu ne mai kyau, amma yadda suka yi tsarin gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Kamar yadda na duba misali a nan Amurka, ba irin wannan tsarin suke da shi ba. Shugaban ƙasar Amurka wanda ya tafi Barack Obama yake cewa ya gama biyan kuɗin makaranta, bashi na makaranta da yi na karatu da shi da matarsa, bayan dabda a zaɓe shi ya zama sanata na Amerika, bayan wajen shekara 20 kenan. To amma mu me yasa za a ce wai a Najeriya zaka fara biyan wannan kuɗin ne daga shekara 2 da gama NYSC din ka? Abu ne gaskiya ne wahala.
Ana cewa karatu a jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya kyauta ne. Ka yi mana ƙarin bayani a game da dalilan da ya sa jami'o'in ke buƙatar ɗalibai su biya kuɗin rijista.
Na'am, gaskiya akwai jami'o'i a Najeriya wanda a yanzu suka ƙara kuɗin registration na ɗalibai, wanda hakan da suka yi su ma ba wai a san ransu ba ne a tunanina. Domin kin san abin da ya shafa ruwa tsakanin ƙungiyar malaman jami'a da kuma gwamnatin Najeriya akan neman ƙarin kuɗi da sauransu da suke yi. To ba wai dalilin da yasa suke neman ƙarin kuɗaɗen nan domin su tafiyar da su gudanar da harkokin jami'an nan. In ta gwamnatin Najeriya za ta ba su kuɗaɗe sosai na gudanarwa a makarantar nan, na tabbatar maki a Najeriya akwai jami'o'in ma da za su iya cewa ilimin ya zama free, ba sai ɗalibi ya biya wani registration ba. To amma gwamnati ta gaza ba su waɗannan kuɗaɗen da za su tafiyar da wannan makarantun. Da haka ba yadda za su yi, dole su ƙara kuɗin makaranta. In sun ƙara wannan kuɗin makarantar, da shi ne kuma za su yi amfani da shi wajen gudanarwa a wannan makarantar.
Ka ji yadda ɗalibai ke kokawa da ƙarin kuɗin makaranta yanzu. Akwai masu ganin cewa wannan shirin bayar da bashin karatun da gwamnati ta ɓullo da shi wata hanya ce ta mayar da karatun jami'o'i ya zama na kuɗi, ne za ka ce?
Gaskiya ne, wannan haka ne. abin da suke kokarin yi kenan. Gwamnati tana so ta dauke hannunta a jami'oi ta daina bawa ma jami'oin kuɗi. Da haka su kuma jami'oi ai na samu kuɗin babun dalibai ba. Wannan shine dalili gaskiyar abin magana shine abin da gwamnatin Najeriya take kokarin ta yi ba abu ne mai kyau ba kuma ba abu ne da zai kawo mana ci gaba ba. Ilimin nan shine wani abu musamman da ilimin nan na matakin farko da kuma shi wannan na gaba da secondary school idan an masa rukun sakainar kashi zai kasance a ƙasa babu ilimi sannan duk ƙasar da babu ingantaccen ilimi zaka same ta da talauci zaka same ta da rashin kimiya da fasaha zaka same ta da yunwa zaka same ta duk wani abu da ya kamata don haka ina kira da gwamnatin Najeriya ta duba wannan abu su ba haka aka masu ba shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba Amurka ya zo ya yi karatu a nan Chicago ba ai ya ga yadda tsarin yake haka ya kamata ya zo ya yi mana a Najeriya muna mun samu sabuwar gwamnati ya kamata ta zo mana da wani abu wanda gwamnatin baya ba ta zo mana da shi ba daliban nan ƴaƴanmu ne kannanmu ne yadda mu ma muka yi karatu mu ba su dama su ma su yi karatun nan a nan gaba su ne za su zo su rike mana kasarmu to amma idan aka zo aka gallaza masu da kuɗin makaranta to ya za su yi
Malam Tijjani Muqaddas kenan a tattaunawar da ne da shi a Najeriya talauci shine babban dalilin da ke sa yara da dama ba sa zuwa makaranta sai dai ana ƙara ƙoƙarin ganin an magance wannan matsala ta wata hanya ta musamman da aka tsara don ganin yara suna zuwa makaranta mai suna pay as you go Patient Joseph tana ɗaya daga cikin ɗaliban da suka amfana da wannan shirin. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka.
Samun damar yin karatu abu ne mai wahala a wurin mahaifanta saboda ƙaramin ƙarfin su. Amma yanzu da akwai zaɓin biyan kuɗin makaranta na pay as you go a makarantar nurse, Patient za ta iya samun damar koyo da muhimman abubuwan makaranta akan ƙasa da $5 kowane wata.
Children like me from low income family get free books.
Yara kamar ni daga iyalai masu ƙaramin ƙarfi suna samun littattafai kyauta, kayan makaranta, abincin rana a kullum, sannan kuma 'yan matan suna samun kayan tsaftace kansu kowane wata. Na koyi sababbin abubuwa, na koyi yadda ake magana a bainar jama'a, har ma na ƙara ƙoƙari a fannin lissafi. Ba Patients kaɗai ke farin cikin nan ba. Yawancin iyaye suna samun rangwame da damar ci gaban karatun 'ya'yansu a makaranta, ko da yake har yanzu suna fama da matsalar biyan kuɗin. Na ga cewa wannan yana taimako fiye da sauran makarantu. Domin samun wannan naira 100 sai mu ga yana da wahala, amma godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki. Kasancewar wannan ita ce hanya mafi arha wajen shigar da yaran mu makaranta. Muna neman kuɗi kuma mu biya. Kingsley Bangwell da matarsa suka kaddamar da makarantar NUSC a cikin shekarar 2019. Wannan ya biyo bayan samun ƙaruwar yawan yaran da ke barin makaranta. Sun samar da zaɓi mai sauƙi kuma mai arha ga yara da suka fito daga gidajen matalauta. Ɗalibai suna biyan ƙasa da kashi 10 cikin 100 daga cikin $150 na kuɗin makaranta a kowane wadi, yayin da masu tallafawa da abokan haɗin gwiwa ke bada gudumawar sauran, inji Bangwell.
Families that have limited resources.
Iyalai waɗanda ke da ƙaramin ƙarfi, za mu fi bada fifiko wajen abinci, magunguna, matsuguni da kuma dai rayuwa ta yau da kullum. Don haka abin da ke nufi shine ilimi da tura 'ya'yansu makaranta. Za a mayar da su zuwa wannan bangaren. Adadin yara da ba su zuwa makaranta a Najeriya a shekarar 2022 ya kai miliyan 18.5 a cewar wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Save the Children. Yayin da sama da kashi 40 na 'yan Najeriya miliyan 200 ke fama da talauci, gidaje da yawa ba sa iya biyan kuɗin makaranta. James Olurotimi ƙwararre a fannin ilimi ya ce kamata ya gwamnati ta rufe gibin a fannin ilimi a Najeriya.
A lot of rural schools don't even have roof over their heads.
Makarantun karkara da yawa ba su da rufi, babu wutar lantarki, babu ɗakin gwaje-gwaje. A gaskiya ma tallafin ilimi ya yi ƙasa sosai, kuma wannan babban ƙalubale ne baya ga ƙarancin ma'aikata. Dole ne gwamnati ta kasance da niyya game da bayar da tallafin horar da malamai da ci gaba da horar da su. Yayin da aka samu ɗalibai sama da 100 da suka yi rajista, makarantar NUSC tana fatan faɗaɗa da ɗaukar ƙarin buƙatu. Duk da rashin isassun kuɗaɗe ya kawo cikas ga cigaba, hukumomin makarantar sun ce suna sarin samun ƙarin masu ɗaukar nauyin tallafi ga aikace-aikacensu.
Madalla, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kusan kowace ƙasa a faɗin duniya ana samun mutane maza da mata masu kashe kansu. Rahotanni sun nuna cewa kimanin mutane 700,000 ke kashe kansu a kowace shekara a ƙasashen duniya. Shin ko addinin Musulunci da Kirista sun yarda mutum ya kashe kansa? Ga wasu shugabannin addini guda biyu, shugabannin Kirista da na Musulunci.
Sunana Reverend Philip Mayango, shugaban Shara Baptist Church Ibadan. Lele kam addini Krista litafi mai sarki ya yi mana bayani da dama gamu da kisa kai, wanda ko mutum zai yi ma wani kisa kai ko kwa kai ka yi ma kanka kisa kai. Ya ba Musa dokoki guda goma, cikin dokoki guda goma ya ce masa thou shalt not kill wato ba kisa kai.
Shin addinin Krista ya yarda idan mutum yana cikin wani hali na bakin ciki ya kashe kansa?
Lekan kamar da na yi bayani da cewa Allah bai ba da izini a yi kisa ba, don ka yi ma kanka kisa wato ya nuna da cewa kai da kanka ka halice kanka. Allah da ya halice mu shi ne da rai, shi ne da komi, shi ne ya shirya mutuwa, ba wai ya shirya mutuwa wai mutu ya kai shi mutuwa ko kuwa ka kai shi kanka ba, amma shi ne ya shiri komi da komi. Dan mutu ya kai shi kanshi a gaskiya fa zai fuskance hukunci Allah.
Sunana ana ce da ni Malam Tahir Zubair Abubakar anan Sabo Ibadan. Addinin Musulunci bai yarda da mutum ya kashe kansa ba, domin komai tsananin rashin lafiyar da mutum yake fama da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa ka roki mutuwa in alkhairi ce a gare ka, Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ka. In ba alkhairi bace, to Ubangiji Allah ya dauke ta da gare ka. Sannan kuma na biyu, duk mutumin da ya kashe kansa to ya kashe kansa ta hanyar da ita za a dinga azabtar da shi a kowane lokaci. In dutse ya hawo ya fado to anan koda ya mutu haka Allah zai tada shi, zai ta tada shi kashe shi yana tada shi yana fado akan dutse yana mutuwa. In wuka sai ya kashe kansa haka wuka zai ta doka yana daba kansa yana mutuwa. Haka kuma in guba ya sha haka zai ta yi haka, hadisi ya koyar da mu. Don haka ba wani abu na rayuwa duniya da zai sa dan adam ya kashe kansa. Idan ya kashe kansa to ya sa kansa cikin bala'i da fitina. Mu addinin Musulunci ya ba mu dama mu yi hakuri har lokacin da Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kawo karshen rayuwarmu, sannan shine mafita a gare mu. Wannan shine kyakkyawan abin da addini ya koyar da mu.
Mallam, ina matsayin mutumin da ya kashe kansa a cikin addinin Musulunci?
To gaskiya wanda ya kashe kansa kusan ya kashe kansa sai a ce kuma dan wuta ne, domin babu ainihin wani hukunci wanda addinin Musulunci ya ce dan adam da ya shiga cikin wani hali ya kashe kansa, babu. Don haka mutum ya sa kansa cikin bala'i, cikin fitina ta wuta.
Wani makwabcin wani matashi da ya taba kashe kansa a Ibadan cewa yayi.
Sunana Mustafa, gaskiya mu ma mun tsinci kanmu da bakin ciki kan wannan kisan wannan yaro da mu kanmu abin ya ba mu al'aji, kuma ba mu ji daɗin abin ba. Bayan haka bai wata wasiya ba, kuma ba mu samu shaidun kan wannan abu da yayi ba. Mu dai mun tsinci kanmu a yawaye gari yara ta kansa.
To a bayanan da kuka samu ga jama'a, menene dalilin da yasa ya kashe kansa?
Wallahi sam bayani da jama'a, kowa dai yana faɗan gwargwadon ikon abin da ya ga ya sani yake faɗa. To shine dai abin da zan iya cewa, da mu ba mu da wani cikakken bayani dalilin da wannan abu ya faru, ba mu da cikakken bayanin sa. Mu dai mun waye gari mun tsinci wannan abu.
Kai makwabcin sa ne?
Ni makwabcin sa ne.
Wani hali aka shiga a lokacin da kuka sami labarin cewa yara ta kansa?
To gaskiya halin da muka shiga an shiga dimuwa, ba ɗaya makotan nan namu duk sun shiga dimuwa da rashin jin daɗi.
Wasu 'yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da mutane masu kashe kansu.
Sunana Umar Ali Bagudiri. Wannan maganar kisan kai da jama'a suke ma kansu babu sa Allah ga rai. Za a ce ko gana tunanin ka samu naira 500,000 sai Allah ya sa baka samu ba ka samu ko 5, wannan abu ya kawo maka haka je kace za ka rataye kanka. Wani kuma soyayya ne tsakanin shi da mace, ya nema an hana shi sai ce zai kace kanshi. Duk irin wannan suna faruwa. Wasu kuma suna shaye-shaye ne na banza, dan akwai irin wannan wallahi. Sun sha banza, sun sha wofi hankalin su ya kushe, sai kaga suna cewa kawai su duniyar mata ishe su. To kaga duk wannan masu daukan rayuwa su ta hannun su gaskiya bai dace ba. Na san wallahi shine makasudin. Sai gusa musu da hankali su zo su abin da ba daidai ba. Su ai kai ga sun kashe kansu.
Na sunana Alhaji Bala Geography daga Saba Ibadan.
Da mutane wanda suke kashe kansu gaskiya al'amuran wani bakin ciki yake sa ya kashe kansa. Wani kuma kamar da wancan da wakili na faɗa wani bacin rai ya nemi mace bai samu ba sai je kashe kansa. Kuma akwai wani aka taba yi anan ma na Saba Ibadan. An yi wani yaro da ije rata kansa ya kashe wanda daga baya aka yi tirda al'amarin sa. To irin wannan abubuwa suna faruwa ne ga yara matasa wani kuma ga shaye shaye yake kawo wannan al'amura. Addinin musulunci bai daina cewa mutum ya je kashe kansa ba.
Dr. Bashir Bello na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya ya warware zare da abawa game da abin da ke jawo mutum ya kashe kansa.
To da dama abin da su sociology da muka bayar yi bayyana cewa suke kawo suicide abin da ke kawo suicide kenan ko mutum ya kashe kansa ba.
Haka ne
kamar sociologically an kawo abubuwa biyu. Na farko shine kamar integration ko kuma that is kamar mutum in da ya taya ne ka zama wanda yake ka yadda da abin da yake yi a cikin gari integration. Na biyu shine regulation dokokin da yake cikin gari. Na bangaren integration an ce akwai wani irin kisan kai wanda ake kiran egoistically ne kamar ni abubuwan da ake yi a cikin gari babu ruwana rayuwar da nake yi ya ce ni nake rayuwa na ba ruwana da mutane. To wannan irin ba ruwana da mutanen nan ko to zai iya kawo ka kashe kanka saboda kai baka shiga mutane baka sa abubuwan da ake yi kana rayuwa ne ta kanka. Wannan shine ake kiran egoistical suicide. Mutum zai iya kashe kansa saboda bai mu'amala da mutane
bai mu'amala kuma ya kaurace mu mutane
yawa to wannan zai iya kawo egoistic suicide. Sai kuma abin da ake kiran altruistic suicide shine yawan cudane da mutane kawo kamar yanzu in kai yadda abubuwan da ake yi mutanen ka suke yi zai yi za ka iya kashe kanka ba according to sociology ne yake rubuta haka shine ka duba kamar su Boko Haram abin da suke yi sun bala'in yadda abin da suke yi shi ya kawo kashin kai suna ganin kamar an cuce mu mu dai ba za mu yadda ba kuma an riga an tusa musu irin wani ra'ayi kuma duk sun yadda da wannan ra'ayin to mutum zai iya kashe kansa saboda bala'in yadda da kiran altruistic suicide.
Doctor wasu na ganin cewa bakin ciki shi na sa mutum ya kashe kansa misali mutum ya nemi aure bai samu ba ana bi ne bashi da lafiya ko kuma ya faɗi jaraba duk suna sa mutum ya kashe kansa ko masana zamantakewar jama'a ya kuke kallon wannan.
To shi wannan ma wanda da ka turo yanzu su ma suna cikin egoistic ne ai saboda kana gani kamar kai baka samu ba ka gane ko rashin samu aure rashin samu arziki rashin samu abun duniya ha egoistically ne kana gani kamar ai ba yi da kai ba rayuwa abubuwan da ake yi a cikin duniya cikin mutane ba a yi da kai dole mutum zai iya kashe kansa saboda kana gani kamar rayuwar da ake yi kai ga kai an ja ka baya ga kai ba a yi da kai.
Menene za a yi wanda zai kawo da jama'a suna kashe kawunan su?
Na farko abin da zai iya kawo irin a rage irin wannan matsalar shine mutane yana bukata an rage mu'amala.
Babu adadin mutanen da suka kashe kansu a duniya ko Najeriya ko ma yankin Afirka.
Gaskiya babu.
Wata kididdiga ta nuna cewa kasashen Lesotho, Guyana, Estuani da Korea ta Kudu suna cikin kasashe da ke gaba-gaba a kasashen da mutane ke kashe kansu a duniya. Kana, kasashen Venezuela, Honduras, Philippines, Syria da Iraki suna da karamcin mutane masu kashe kansu a duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya.
Wasanni a takaice.
Wani mamban majalisar dokoki kuma mamba na kwamitin majalisar da ke kula da sha'anin matasa da wasannin motsa jiki da kuma al'adu Honorable Kwabla Woyum ya bayyana cewar rashin tabuka abun a zo a gani na Black Mateus da yadda cikin kibtawa da bismillah aka yi waje da ita a gasan cin kofi na Afirka na 'yan kasar shekaru 23 a dalilin mai da hankali ka cukam akan batun kuɗi ne maimakon wasan. Woyum wadda tare da shi aka tafi kasar Maroc haɗa da makaddashin ministan matasa da wasannin motsa jiki Evans Bobio Poku da Honorable Evans Enchi mamban zababban kwamitin ne ya gabatar da wato ra'ayinsa ne akan mummunar rawar da 'yan wasan sun taka Black Mateus wacce ke da burin kasancewa cikin ukun farko da za su samu tikitin samun gurbi a wasannin Olympics da za a birnin Paris ya ta kasa hauren matsayin rukunoni. Dan wasan gaba na Black Stars din kasar Ghana da Crystal Palace, Jordan Ayu ya fito karara da abun da ya dade a boyi a gadan zaciyarsa na taka ta maula a Premier League din Ghana wataran mai shekaru 31 bayan hakan din ne a cikin wata hira da GTV Sports ranar Litini 3 ga wannan wata na Yuli. Premier League din Ghana ba shakka wani abu da ke a raina kinan wataran zan yi wa wani klubin Accra wasa saboda Accra ne matsuguni na inji shi a tsawon rayuwarsa dan wasan da ya haska ya taka leda a sanannun kungiyoyi a Turai kamar su Olympic Marseille, Sochaux, Aston Villa da Swansea City inda ya har hakan din ya tabbata kenan Jordan Ayew zai shiga cikin jerin ɗan wasa irin su Suleiman Tari, Asamoah Gyan, Emmanuel Ajuman Bedu da Samuel Nkum da su kuma sun yi wasa nan gida kan su yi marabus. Shugaban hukumar kwallon kamar kasar Ghana Kete Kroko ya kasa koye irin su da yake yi wa marigayi Anaseidu Tanda tsohon dan wasan gaba na Accra House of Oak da Black Stars. Tanda wanda mamba ne na ƴan wasan da sun kallashi kofin Africa 1978 ya rasu a ranar Asabar 1 ga watan Yulin shekara 2023. Kroko ya mika ta'aziyarsa a gidan marigayin dan wasan kwallon na kasa ranar Lahadi bayan an yi jana'izarsa aka yi biso a ainihin makabartar Awudumi da yake tuna irin tarihi da tanda ya bari cewa yayi na tashi tare da sanana na Seydou ko da yake ban kalli wasansa da yawa ba, na karanta labarinsa kuma na san dane da House of Oak ta yi ko dai in ce take buki da shi. Yana mai bayyana gadammawar Anasa ga clubin dinsa da kuma kungiyar kasa Black Stars, na kuma san yana cikin Fearsome 5 wato ɗan wasa biyar masu ban tsoro da suka yi wa Haas wasa har sun karin jaya a nan kasar wani lokaci. Saura ne Muhammad Polo, Robert Hammond, Mamma Akwa da Peter Lamti. Tuni dai an yi addu'an kwana uku. Manchester United na Premier League Turai ta janye daga cikin masu sha'awar sayan ɗan wasan tsakiya na Ghana Mohamed Kudus bayan ta damƙe Mason Mount bayan rattaba hannu bisa wata kwandila da ɗan wasan tsohuwar zakarar Turai na cikin waɗanda suke zawarcin Kudus, kasancewa yana cikin ɗan wasan da manager Erik ten Hag ke fatan samu cikin ɗan wasansa ganin irin rawar da ya taka a kamfen ɗin ƙungiyarsa Ajax. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Muktara ba sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A takaice, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar ƙera makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkaɓo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa, kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin ƙungiyar a sha'anin lamuran ƙasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin ƙungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. Kotun kolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan ƙarar da hanɓararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta gabatar kan hukuncin da aka yanke mata na ƙararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati. Wani jami'in shari'a da ke da kusanci da ƙararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa. Sabunta ba da tallafin soji ga Ukraine ne zai mamaye ajenda yayin da kungiyar ƙawancin tsaro ta NATO take shirin gudanar da babban taron ta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Yuli. Kiev ta kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da buƙatar da ta gabatar na samun shiga ƙawancin a wajen taron. Babban sakataren kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya tabbatar a jiya Talata cewa zai faɗaɗa wa'adin shugabancinsa da ƙarin shekara ɗaya yayin da ƙasashen yammaci suke fafutukar wanzar da haɗin kai a daidai lokacin da Rasha take zafafa al'amura.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya tiya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni wato Julie Lagos Gresham da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zafar Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.